Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 26 ga watan Janairu ta shekarar 2022 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar EFCC tana da ƙarin raki 100 da suka shafi tsofaffin gwamnoni 14 da tsofaffin masu bada shawara 8 na al'amuran cin hanci da rashawa sannan kuma wasu da suka kasa karban katunan zaben su a Najeriya na ci gaba da kokawa tare da yin kira ga hukumar zaben da ta ƙara wa'adin karɓan katin muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsanda mu cikin taskar rahoton namu bar mu jaddada duniyar ta yi ne
to assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Alhamis ya yi shelar kakaba wasu jerin takunkuma ma wasu mutane da kamfanoni waɗanda ke da alaka da kamfanin sojojin hayar Rasha na Wagner ciki har da shugaban kamfanin da kuma kamfanonin da ke hulɗa da su saboda shiga yakin Ukraine da kamfanin yayi wanda ya hada da kasancewa a fagen daga da kuma auna farar hula A wata takardar bayani, Blinken ya ce an auna wasu kamfanoni biyar da kuma mutum guda, duka masu alaka da kamfanin Wagner da shugabansa Yevgeny Prigozhin da ma wasu ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni da dama a matsayinsu na jami'an gwamnati da kuma taka rawar da suka yi a take-taken ɓangaren ƙirƙiro makamai na Rasha. Takardar ta Blinken ta kuma ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Na shirin daukar mataki kan wasu mutane uku saboda rawar da suka taka a matsayinsu na shugabannin sashin harkokin fursuna na Rasha wanda rahotanni ke nuna cewa ya taka rawa shi ma wajen bayar da horon sojin ma fursunonin Rasha da kuma shigar da su cikin Wagner inda daga bisani kuma ake kai su Ukraine don yaki An kawo ƙarshen wata ƙungiyar kutsen ƙasa da ƙasa wadda ta tilasta ma mutane da kamfanoni a faɗin duniya biyar kuɗin fansa na sama da dala miliyan 100 biyo bayan kwashe wata da watanni da hukumar binciken Amurka ta FBI ta yi tana shigar burtu don gane kan ƙungiyar a cewar ma'aikatar shari'a a yau ɗin nan Alhamis ƙungiyar wadda ake kira Hive ta cuci asibitoci makarantu bankuna da kuma cibiyoyin hada-hada sama da 1,500 a kasashe akalla 80 a cewar ma'aikatar ta shari'a a wata gagarumar nasarar da aka samu jami'an hukumar bincike ta FBI waɗanda suka sami izini daga kotu sun kutsa cikin kwamfutocin ƙungiyar ta Hive a watan Yuli na shekara ta 2022 suka bankaɗo sirri da kuma miyagun dabarun ƙungiyar Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa akalla 9 ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 60 baya ga wasu da dama kuma da suka raunata a wani samaman da suka kai a wani wuri mai yawan fama da rigingimu a yammacin kogin Jordan dake ƙarƙashin mamaya a yau ɗin nan Alhamis a cewar jami'an asibitin Falasɗinawa ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-mace kenan a tsawon wata da watannin da aka kwashe ana fama da tashi-tashin hankulan tashin hankalin ya faru ne a lokacin da ake gudanar da abin da jami'an kiwon lafiyar Falasɗinu suka kira tsatsauran aikin soji a sansanin 'yan gudun hijira na Jenin wata tungar 'yan bindiga da ke yammacin kogin Jordan wanda Isra'ila ta kwashe kusan shekara guda tana masa kai masa sababi don yin kame a wajen
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Raho rahotanni a Najeriya suna nuna cewar hukumar yaki da almundahana ta EFCC tana da kararraki 100 da suka shafi tsofaffin gwamnoni 14 da tsofaffin masu bada shawara 8 akan bada akalla naira trillion 21.63 da dala biliyan 47 a shekaru 15 da suka shige. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa yayi wa wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa bayani akan halin da ake ciki a yanzu.
Kamar yadda ka sani tun lokacin da na shigo office muna kokarin mu kiyaye dangane da maganganu a kafafun watsa labarai da jaridu akan irin ayyukan da muke yi ko kuma irin bincike wanda muke yi. Maganar gaskiya shine akwai bincike da yawa da ake yi akan jami'an gwamnati a kowane mataki a nan federal level, state level, a kuma local government level. Shine maganar gaskiya amma ba wani magana ke diddiga, mun san ke diddiga amma ai ba za mu gaya mutane cewa ai ga abin da ake ciki ba ko ga abin da muke yi ba.
To amma abin da ke zahiri shine inda ana gabatar da bincike-bincike na a gaban kotu da ku masu bincike da masu gabatar da karar da alkalai da lauyoyi ana abun da ya kamata. Anya kana ganin shari'o'in nan za su taru da yawa kisa-kisan nan da yawa da gononi da yawa tsofaffi wasu ma har sun rasu duka ba a gama shari'o'in su da kuka daɗe kuna bincike kuma kuna da hujjojin gabatar da su a gaban kotu ba?
Abin shari'a har yanzu muna lamin ne kuma ana ta samu ci gaba akai. Ishu na shari'a mu in muka kare namu aiki muka kai kotu mun kare namu. Amma tsakanin lauyoyinmu da su lauyoyin wayanda ke kare wayancan haka ne za ka gane cewa kamar ana ta yaki a je gaba a dawo baya. Bari in ba a ƙaramin misali tun 3 ga watan June na shekara ta 2011 ina ba da shaida akan wani case a Lagos har yanzu nan ina chairman din nan karan kaina na je wannan kotu akalla ya kai so 6 amma haka shine yake mutum ne kuma wani bawan Allah ne da muke haɗin da shi akan lokacin da muke bincike irin na World of Duty ba ma gwamna ba ina ma baya da kudaden gwamnoni amma lauyoyi gobe a ce wannan jiga a ce wannan gata a ce wannan ba ma dole ne duk abin da ake yi a kotu dole ne ya zama to da cewa haka ya kamata kuma haka ne za a bi a hankali har a zo a samu nasara insha Allah. In ka lura ko shekaran jiya shi tsohon gwamnan na Imo muna kotu da shi akan sabon test da muka kai a nan SCC High Court amma ba a samu aka yi a renin nashi ba saboda wa'insu dalilai da lauyoyi suka kawo. Za ka zamu yi ta fama akan wa'innan abubuwa har in Allah ya yarda mun kai ga mataki wanda ba za a samu irin wa'innan matsalolin ba na samun eko ga wa'innan shari'o'i da ake gabatarwa kotu.
Don haka ka yarda kenan rashin samun hukunci akan kari yana kawo cifa wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya?
A ƙwarin kuwa toka an gama bincike kuma in Allah ya su binciken da aka yi ana kyautar da tun da cewa aka din magana take to amma an kai kotu yau gobe jibi gata kaza inda a ce lokacin da aka kai misali ana samun abinda lori ke cewa speedy trial kila an gurfanar da mutum yau cikin wata ɗaya wata biyu ya san da cewa lalle za a yi hukunci ko an san da yana da laifi ko ba a kama shi da cewa na laifi ba kuma an kai shi gidan maza to ai wannan zai taimaka kwarai da gaske ko na ganin cewa waɗanda ke tunanin yin wannan to fa wannan abin fa za a samu hukunci da wuri-wuri kuma rashin yin sa yakan kawo taiko ga wannan aiki namu na yaki da cajin rashawa.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yayin da wa'adin ke neman cika wasu da suka kasa karɓan katunansu na zaɓe suna ci gaba da kokawa tare da yin kira ga hukumar zaɓen da ta ƙara wa'adin. Wasu su sun ta'allaka da rashin karɓan katunan nasu akan dogon jira da ake yi yayin da a wasu lokutan kuma ba a samun jami'an hukumar zaɓen a wuraren da ake raba su. Ilyasu Kasimu ya aika mana da wannan rahoton a game da lamarin a Jos.
Ba inda ba mu je ba mu je ba ta ba mu san ba mu kai mai a nan a karba kuma mun yawo ba mu samu ba za zo ana karanta mana da feba.
Wace baiwar Allah kenan take nuna bacin ranta game da abin da ta tarar a shalkwatan ofishin hukumar zabe ta Najeriya wato INEC dake karamar hukumar Jos ta Arewa a Arewa ta tsakiyar Najeriya.
Kuma ranan ba sai sai na je da fefan nan ya din ba bar ni nayi zabe ba Allah da abin da ya faru a kai ni prison.
Wa'adin karbar katin zabe na biyu ya kankama wanda zai kare a ranar 29 ga watan Janairu nan ofishin na INEC na karamar hukumar Jos ta Arewan yake cike da mutane masu hankulan su karbi katin su na zabe.
Na logging in registrations din na dokume early 2022 kuma har yanzu muna cikin January na 2023 kuma ban karba ba wannan zuwa na 7 din kenan.
Nawa ya bata da ya bata na je nayi da nayi ba su ban slip ba na neman photocopy na aji. Na aji photocopy tun photocopy na ta nema ina ta tracing ana ta ce mu wai ba riga an print ba ba riga an print ba so ni na gaji kowa yana maganan PVC kowa ya gaji suna so mu yi zabin ko ba sa so mu yi zabin.
We started very slowly.
Da farko mun fara da tafiyar hawainiya amma yanzu mun yi nisa mun cimma nasarar raba katunan ga mafi yawan mutane.
The only challenge, the only place
wanda muke da kalubale shine kawai batun tsofaffin katunan zabe wanda ba karba ba tun zaben 2011 zuwa zaben 2019. Wasu ma masu shi sun mutu nan ne kawai muke samun
zabe. The collection at that point is very slow.
Ga kuma korafi game da tafiyar hawainiya da mutane suka ce suna fuskanta wajen karbar katunan su na zaben. Abinda wasu ke ganin cewa karancin ma'aikata da hukumar ke fama da shi ne yake haifar da haka.
INEC ma suna yin kokari amma dai kasan mutane kuma yanzu nan ba su da irin patience da za su iya su samu su siya cikin rana ko ga inda abin yake ba wani rumfa ko wurin zama wanda mutum zai iya yi ya siya. So daga safe har yamma karfe 3 kaga mutane su zo su siya suna jiran PVC.
Inda ce INEC suna da isassun ma'aikata a kasa da za su kai voter card dinnan a polling unit a raba shi polling unit by polling unit. Amma domin me ba su da ma'aikata a kasa.
Duk da cewa har yanzu da sauran katina jirgi a ofishin nata ciki har da tsoffin waɗanda ba karɓa ba tun zaɓukan baya. Hukumar ta INEC dai ta ce shirye take wajen ganin cewa duk wanda ya zo ya samu ya karɓi katinsa cikin sauƙi.
Nigerians generally
Nigeria suna matukar son su kada ƙuryarsu a wannan zaɓuka masu zuwa saboda wasu dalilai na fili da na ɓoye musamman don ganin sun sauya alƙiblar siyasar ƙasa.
A new direction to our political leadership.
Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu, taskar VOA.
To madalla a gaida Iliyasu Kasimu, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu.
Jama'a duniya dai a tafin hannunku yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman daga jihar Filato.
Garkuwa da mutane na ci gaba da zamewa babbar matsala a Najeriya. Masu yin garkuwa da mutanen na yi shi ne domin dalilai daban-daban da suka hada da neman kuɗin fansa, siyasa ko ƴan ta'adda da ke neman jan hankalin hukumomi don wata bukata tasu da dai sauran dalilai. A cikin 'yan kwanakin nan ne masu garkuwa da mutane suka ɗauke wani basarake mai daraja ta ɗaya a Jasta Gabas, Agom Izere Darabran Isaac Wakili, inda daga bisani jami'an tsaro da 'yan sintiri suka yi nasarar kwato shi. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da masu garkuwa da mutanen suka kwashe wa'yansu yara shida da ke kan hanyar su zuwa makaranta a ƙauyen Alwaza da ke ƙaramar hukumar Doma a jihar Nasarawa. A wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya sanya wa hannu ya tabbatar da samo biyu daga cikin yaran wanda ya ce ƙoƙari ne na jami'an 'yan sanda da sauran takwarorinsu na tsaro. Shabul Mazadu, wani ɗan jarida ne a jihar Filato, ya danganta yawaitan yin garkuwa da mutane da son abin duniya, rashin tawakkali da talauci da ke damun jama'a.
Gaskiya abin da ke kawo wannan din akwai kwadayi kuma akwai talauci. Akwai da yawa wanda nasu talauci ne da sanani suna ga hanyar da za su samu kenan. Akwai wanda kuma su ne suke sa su kidnapping kansu din su yi garkuwa da kansu din domin sun san kila akwai ƴan uwansu da wadansu masu kudaden da ba su so su taimake su son su yi haka za su fasu fitar da kudin
me yasa ainihi mutane suka koma ga batun wannan sace kansu ko kuma sace mutane
domin sun ga shine kaman mafi saukin hanyar samu kudi da wuri don yau idan kace zaka je kai noma ko zaka tura wheelbarrow ko zaka je kai aikin office ko zaka yi wani abu kafin ka tara abin da kai miliyan 1 zai doki dogon lokaci amma yanzu ka kama mutum kai kai garkuwa da shi aka maka miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 shi yasa shi so shi gwamnan Kaduna da yace duk wanda aka kama shi an garkuwa da shi kawai a mashi addu'a kawai dan an gama da shi an gama da shi domin in bai haka ba mutanen nan sun samu hanyar jari kenan kuma abun zai ci gaba
shi ma dabo fita dabo wani matashi yace rashin adalci ne da shugabanni ke yi wa al'umma ya sanya aka kasa kawo karshen ayyukan garkuwa da mutane a Najeriya
idan zamu duba mu koma baya duk da dai ni dai karamin yaro ne amma daga baya mun tashi ga mu samu waɗannan abubuwan suna faruwa a Najeriya ba to ya nuna da cewa kenan a shugabanci na baya sun yi adalci sosai domin kare rayuka da kayayyaki na jama'a hakkin gwamnati ne na daya na farkon shi ma shine rayuka to amma yanzu mun ga rayukan mutane a Najeriya ya zama kaman ba rayuka bai da ke lalatarwa a dauki mutane garkuwa da shi ai ta abin da ka ga rama kuma babban abin shine abin takeici shine zaka samu ana magana a waya ana ciniki na waza a baya domin a sake mutum kuma mun gane da cewa muna da hukuma mai lura da maganganun sadarwa a Najeriya NCC National Communication Commission wanda ya nuna mana cewa duk abubuwan da muke amfani da su na na'urar Bature duk ana sani to gaskiya ni a nawa a wannan gurin ya nuna cewa an yi sake ne inda ake garkuwa da mutane ana sace mutane din nan
A kwanan nan ne rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta cafke wani matashin fasto wanda ya shirya da waɗansu aka yi garkuwa da shi har sau biyu inda mambobin cocinsa suka tara kuɗi har naira 600,000 suka karɓo shi. Yakubu mai gida gidado ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici.
Wannan al'amarin ya zama abun takaici ƙwarai da gaske. Mu ne muke wa'azin gaba da waɗannan mugayen aika-aika. Amma sai gashi abin ya faru a cikin gida wannan garkuwa guda biyu da aka yi wanda ya kawo yau asiri ya zo ya tonu bamu san adadin lokaci da ya dauka yana cikin wadannan kulle-kulle da wadannan shirye-shirye na wannan mugun aiki ba amma lallai ya kunyatar da almusihu ya kunyatar da kansa ya kunyatar da ikkilisiya ya kuma kunyatar da iyalinsa ni ma ba yadda nake je ma fiye da kamar amaryarsa wanda yanzu haka tana rike da jariri a hannu bata ga mai gidanta ba shi karan kansa bai ganta ba bai ga jaririn da aka haifa ba saboda wannan mugun aikin da shedan ya rude shi ya aikata jaraba ce ta zo masa gwaji da shedan ya kawo masa mai karfi bai dogara ga Allah ba ya sa san zuciya a gaba ya sa san duniya a gaba fata na zuwa gare shi shine duk matakin da yan sanda za su dauka ko za su kai shi kotu ne ko yaya abin zai karasa ina addu'a cewa ya yadda Ubangiji ya yi magana da shi ya kuma canja zuciyarsa muna masa fatan alkhairi muna kuma addu'a ya yadda Allah ya amfani da shi ya samu canzawa
ko yaya za a shawo kan lamarin
to gaskiya number 1 abin da za ka karkuwa shine kowanne dan adam ya mutunta dan uwan shi dan adam don in ba mu mutunta junan mu ba za mu ci gaba da jima junan mu ciwo kanda kai garkuwa da na wani yau gobe wani shi ma doki na kai garkuwa da shi fa shi ma na shi an dauka fa kanda kuna garkuwa da mutane kusan kuma kuna da mata da yara da sauransu da za iya diba yi garkuwa da su kuma gwamnati ya kamata ta tashi domin a samu irin ƴan sandan ciki din nan masu zaga domin su ne kadai wanda ko suna yawo ma masu irin wannan hira-hiran ba za su san wanda suke ba kuma irin wannan kameran nan na CCTV nan da ake magana da irin wayoyin nan da ake rikewa ana magana da akan iya tracking mutane da suna wannan ya kamata su tashi domin abun ba haka ga gwamnati bane domin duk inda mutum da ya garkuwa da mutum in an ce za su san inda mutumin nan yake kira yana magana za a sani sai dai kash a cikin yan hukumomin akwai wanda kaman ana hada baki da su suma
ga gwamnatin mu mutane sun shiga wahala sosai kaya na da tsada a kasuwa ba ayyuka ba sana'o'i mutane sun shiga wahala kuma muna da sani kudade ma kudin da ake budget da su a kasan nan amma ba mu ganin amfanin su sai dai mu dinga jin labarbarun manyan kudade da ana kamawa na manya aurare kaza kuma ba mu ganin da ake amfani da shi ba irin wannan rashin adalci ma yana kawo irin wannan yanayi
To duk da ke kai maganan gwamnati amma baka ganin kaman ya kamata mutane su canja ɗabi'ansu wato koda na tafannin addini ne a koyi addini ta yadda za a kauce ma irin waɗannan
kamar yadda na faɗa tun farko nace duk abin da zai kai mutum tunanin yin garkuwa da wani ko da kanshi da tunanin ya samu wani abu na son zuciyar shi mugunta ne wanda addini duka take mugunta ba yadda da shi a kowane addini ba gaskiya shugabanninmu na addini suna da hakkin yin wa'azi amma canjawa mutum ne da kanshi da kuma Allah yake canja mutum domin dai na tabbata ni a sani na ban taba ji a masallaci ko a wani coci an karfafa irin waɗannan halayen ba wato mutane ne sun riga sun zama zuciya ya juya sun zama kaman ba mutane ba sun dauki duniya fiye da komai shi yasa mutum ba zai ga wani muni a cikin wannan abun ba in fact nizam kaman akwai film da na taba kalla a cikin son zuciya wata mata ta saka dauki yaronta ana ta ciniki ashe wanda aka boye yaron ya waye shi sai yaron yace ai na waye kana sadar mai a wurin makarantar mu da ya gane an waye shi sai shi ga hanya mafitan shine ya kashe yaron kamun a zo da kudin sai aka samu yaron ya mutu sai kuma ita ma sai ta sume to kin ga irin wannan ta makanta kenan so duk abin da yake nan gunta yana da hanyar da zai je dawo ya shafe ka so yana da kyau mutane su dinga biyayya da magana da wa'azi da ake yi a wuraren ibada da kuma a ji tsoron Allah domin duka damuwarmu da duka yanda muke ciki Allah ya sani zai mana maganin shi
to sai dai duk da yawaitan ayyukan garkuwa da mutane da ke aukuwa a Najeriya jami'an tsaro na iya kokarin su wajen bankado bata garin domin kuwa ko a makon da ya gabata jami'an yan sandan jihar Nasarawa sun yi nasarar kubuto mutane 30 da aka yi garkuwa da su a dajin Sardauna da ke karamar hukumar Toto kakakin rundunar yan sandan jihar ta Nasarawa DSP Ramhan Nansel yace kokarin hadin gwiwa da yan sintiri na kungiyar Mayatti Allah a yankin ne ya kai su ga samun nasara Shi ma kwamishinan yan sandan jihar Plateau Bartolome Onyeka yace kyakkyawan hadin kai tsakanin yan sanda da sauran jami'an tsaro musamman kungiyar mafarauta da yan sintiri shine ya kai ga nasara.
My renewed strategies in combating crimes and criminalities have disorganized criminal activities in the state.
Yace idan za a tuna sababbin tsarin yaki da laifuka da masu laifi ya kai ga nasarar kwato motoci da kwato DPO karamar hukumar Panshin da babban basaraken Jasta Gabas Rabaran Isaac Wakili da yan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya.
I want to assure you that the war on criminal activities in the state is continuing with renewed vigor and determination.
Kwamishinan yan sandan na jihar Plateau Bartolome Onyeka kenan ke cewa ina tabbatar muku cewa za mu ci gaba da kaddamar da yaki kan masu aikata laifi. Ya kuma buƙaci sayan bayanai daga al'umma don kakkabe bata gari da ke hana al'umma sukuni. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zainab Babaji kenan yanzu sai shirinmu na gaba wato wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Mai saurare, barkanku da sake haduwa a shirin takaitattun labarin wasanni da ke zuwa muku a kwatunan radiyoyinku a daidai wannan lokaci da ni Abdulhamid Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa ta kafar gidan radiyon sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Za mu fara labaran ne da jero muku jadawalin club din kwallon kafa na rukunin Premier na kasar Ingila daga na 1 zuwa na 5 da yawan makin da kowace club din take da shi wanda take shugabancin teburin wato na 1 ita ce club din Arsenal tana da maki 50 daga wasanni 19 da ta buga sai club din Manchester City mai maki 45 daga wasanni guda 20 da ta buga tana matsayin na biyu sai na uku club din Newcastle mai maki 39 daga wasanni 20 da ta fafata Manchester United ita ta zo na hudu tana da maki 39 kamar Newcastle bambancin su yana tattare ne da yawan cin da aka yi wa club din ita Newcastle sai dai aka samu nasara a kanta yayin da Manchester United kuwa sau biyar ake samun nasara a kanta club na biyar a jerin club na kasar England kuwa rukunin Premier ita ce Tottenham tana da maki 36 daga wasanni 21 da ta buga to sai kuma rahotanni daga club din Paris Saint-Germain na bayanin cewa akwai yiwuwar captain din kasar Argentina Lionel Messi yana jan kafa dangane da batun sabunta kontragin sa da club din PSG. A dacan baya dai ana sa rai Messi zai sabunta kontragin sa da club din PSG din na tsawon shekara guda, kasancewar kontragin sa da PSG din zai kawo ga karshe da watan Yunin wannan shekara. A halin yanzu kuma wani tsohon dan wasan club din Manchester United dan Nigeria mai suna Odion Ighalo ya bayyana zumudin sa domin yana son ganin ya taka leda tare da Messi a club guda. Shi dai Ighalo yana taka leda ne a club din Al Hilal ta kasar Saudiya. Ana alakanta Messi da batun club din Al Hilal da kuma Al Ittihad na kasar Saudiya. Halin da ake ciki kuma rahoto daga kotu a kasar Italiya na nuni da cewa akwai yiwuwar za a dakatar da dan wasan club din Al Nassr ta kasar Saudiya Cristiano Ronaldo har na tsawon wata daya daga mazaleda. Hakan kuwa ya biyo bayan bincike ne da tsohon club din sa Juventus ta yi game da littafin bayani yadda ake tafiyar da hada-hadar kudade a ciki da ke nuni da cewa akwai ƙarya a ciki, kamar yadda ɗan jarida Paolo Giuliani ya rubuta, inda ya ƙara da cewa an samu bayanai har guda 15 da aka gano daga club din Juventus din bayan da kotu ta gudanar da bincike. Daga ƙarshe za ku ji babban mai koyar da 'yan ƙwallon ƙafa na ƙungiyar Flying Eagles na Nigeria Ladan Boso yana cikin tsaka mai wuya a dangane da kasa zaɓo 'yan wasa da za su wakilci a Nigeria a gasar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20, domin kuwa ya zuwa jiya Laraba 25 ga wannan watan ya kasa gabatar da sunayen 'yan wasa guda 21 wa hukumar ƙwallon ƙafa ta Nigeria NFF domin hukumar ta mika zuwa hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka. An dai shirya za a gudanar da wasan sada zumunta tsakanin club din Flying Eagles da 'yan kasar Zambia domin tada tsuminsu. Nigeria dai tana rukunin kasashen Mozambique, Senegal da kuma mai masaukin baki kasar Masar. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Yanzu kuma sai takaitaccen labarai.
To a takaicen, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Alhamis ya yi shelar kakaba wasu jerin takunkuma ma wasu mutane da kamfanoni waɗanda ke da alaka da kamfanin sojojin hayar Rasha na Wagner, ciki har da shugaban kamfanin da kuma kamfanonin da ke hulɗa da su saboda shiga yakin Ukraine da kamfanin ya yi, wanda ya hada da kasancewa a fagen daga da kuma auna farar hula. An kawo ƙarshen wata ƙungiyar kutsen intanet ta ƙasa da ƙasa wadda ta tilasta ma mutane da kamfanoni a faɗin duniya biyan kuɗin fansa na sama da dala miliyan 100 biyo bayan kwashe wata da watanni da hukumar binciken Amurka ta FBI ta yi tana shigar burtu don gane ƙungiyar, a cewar ma'aikatar shari'a a yau ɗin nan Alhamis. Ƙungiyar wadda ake kira Hive ta cuci asibitoci, makarantu, bankuna da kuma cibiyoyin hada-hada sama da 1,500 a ƙasashe aƙalla 80, a cewar ma'aikatar ta shari'a. Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa aƙalla 9, ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 60, baya ga wasu da dama kuma da suka raunata a wani samaman da suka kai a wani wuri mai yawan fama da rigingimu a yammacin kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya a yau ɗin nan Alhamis, a cewar jami'an asibiti Falasɗinawa. Ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-mace a tsawon wata da watannin da aka kwashe ana fama da tashi-tashin hankula. 'Yan ƙasar Australia sun yi bukukuwan zagayowar rana ta tunawa da mulkin mallakar Burtaniya a yau ɗin nan.
To masu saurare baki daya anan ne zamu ji sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin waɗanda kuma ji muryoyin su musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni da kuma engineer mu na yau Mr. Nelson Lopes ni ce Amina Bahari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.